Kungiyoyin sun hada da kungiyar malaman jami'an Ghana da kungiyar masu gudanarwa ta jami'o'i da kungiyar ma'aikatan ilimi ta kasa da kungiyar manyan ma'aikata na jami'o'in kasar suke kira ga gwamnati da ta biya alawazin koyarwa da suka yi a yanar gizo da kuma alawazin waɗanda ba su kan albashi da na littafin bincike da suka samar. Kungiyoyin sun kuma ce suna amfani da wannan damar wajen baiwa masu daukan ma'aikata aiki shawara da su dau wannan maganar da muhimmanci domin ba za su ji dadin kawo cikas a kalandar ilimi ba, don kuwa idan har aka tilasta musu yin haka ba za su yi kasa a guya wajen yin yajin aikin ba. Kamata ya kungiyar daukan ma'aikata aiki su gaggauta janye aniyarsu ta sake yanayin aikinmu. Idan ba haka ba, fannin koyarwa da kuma ayyukan da suka shafi dukkanin cibiyoyi za mu shiga yajin aiki a ranar Laraba 5 ga watan Oktoba shekara 2022, inji sassan sanarwar da kungiyoyin suka fitar. Professor Suleiman Nunu, shugaban kungiyar UTAC, ya kara da cewa kungiyar UTAC tare da yar uwar kungiyarta suna kashedi zuwa ga hukumar da ke da alhakin daukan mutum aiki da sila akari da kada su jefa karatun jami'o'i cikin mawuyacin hali, kamar yadda kungiyar Kwadago ba za ta taba yarda da irin wannan rashin kula da yanayin yadda ake gudanar da aikin ba. Shi kuwa Professor Ransford Jampo, lecturer kuma memba daga kungiyar UTAC, ya ce muna gayawa ministan tsaro da ministan ilimi da ministan kuɗi da ministan aiki da kuma abokina shugaban Kwadago ta ƙasa cewa za su iya kyale mu har sai mun fita yajin aiki, amma su sani cewa wannan lokacin yajin aikin zai zama yajin aiki da ba taba yin irin safadin ƙasar Ghana ba, saboda duk kungiyoyin Kwadago daga jami'o'i sun ba mu haɗin kai. Malam Siba Shakibu Salisu, lecturer kuma mai sharhi akan ilimi, ya ce wannan yajin aikin zai iya gurgunta karatun dalibai, kamata gwamnati ta duba batun da sauri.
Duk lokacin da malluma suka yi yajin aiki, dalibai su ne wa'anda wannan al'amarin ya fi shafa kwarai daga su shi iyayensu. Shiya abu ne wanda yake zai kawo koma baya kwarai ta fuskan ilimi na kasa baki daya. Wa'anga korafin da yake sun yi, akwai biyu masu mahimmanci a ciki. Na farko shi ne alawasu na online teaching support da kuma rashin biyan alawasu wanda suka ce wai non payroll allowance. Sa'annan na biyu akwai korafin da yake kuma sun yi na littafin da izinin bincike, ma'ana book and research allowance. Abin da yake mata mu yi duba a ciki shine duk maganan da yake yazo komin girmansa da baki ne ake kashe ta. Saboda haka ya kamata hukuma ta yi kokari ta samu lokaci ta kira wa'anga malluma na jami'o'i ta zauna da su domin a samu sasantawa, saboda kar abin ya kai inda ba a zata ba.
Har ila yau babu wani minista ko hukuma da ya fito ya ce upon a batun, kuma mun yi kokarin zantawa da wani daga gwamnati amma abin ya ci tura. Hawa Abdulkarim Yanfaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.